الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 27 ga watan al-Muharram shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 10 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu qahawiyya na ash-shaykhul imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama al-Tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa balaifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai shin wai sallah ta nafila ana mata kauli ko ba'adi farai da gaske kamar yanda ake ma farilla domin duk abin da yazo a farilla to an shar'anta shi a nafila sai abin da dalili ya bambanta idan kace abu kaza a farilla ne ake yin shi banda nafila to dole sai ka zo da dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bambanta tsakanin farilla da nafila don haka asali duk abin da aka shar'anta a sallah ta farilla to haka a nafila an shar'anta shi an gane ko don haka a sallah ta nafila idan kai ragi to za ka yi kabli idan kai kari za ka yi badi misali da kai raka'a ta farko sai ka manta ka zauna kaga ba wurin zama bane me kai a nan kari kai domin wannan zama da kai kari don haka na kanka sujada ba ali duk lokacin da ka salamce to sai kai sujada ba ali haka a lokacin da wato mutum ya bar wato ya rage wani abu wanda yake na sunna mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda karin bayani zai zo insha Allah a darasinmu mai zuwa na bulugul maram na cewa akwai wasu sunnoni guda 8 wanda malamai suka zana cewa duk mutumin da ya bar ɗaya daga cikin su to na kanshi sujada kabli ko ba'di kamar yanda yake cewa sina ni shina ni kaza jima ni ta'ani addu sunanis samani sune sunnoni guda 8 karin bayani zai zo akan haka a takaice dai yanda ake kabli da ba'adi a farilla a nafila ma haka ake na'am a ka'ida a musulunci wannan uwa yake tambaya kamar yanda ya gabata a darasinmu wana darasi ne darasin sahihul bukhari anan mun karanta baban da malami yayi wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin kashe aladu wato da ita ce kurwa asali babu kasirin salibi wa qatl da khinzir baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wato shine kariya duk wata kurwa sannan kuma wato da kashe aladu mun yi bayani idan aka ce as-salib wato ita ce kurwa misali kurwa ta ɗan mushin sunanta salib kurwa ta ɗan nazi sunanta salib kurwa da gades ita ma ta karɓa wannan suna wanda asali as-salib ɗin nan an ciro shi ne daga as-sal idan aka ce as-sal wato shine tsire abu kamar yadda su idan mushin iya da awar su game da wannan kurwa da suke ratayawa a wuya da kuma suke yin ta a masallatansu wacewa annabi Isa ne alaihi salam lokacin da aka kashe shi aka gicciye shi a jikin icci aka buga kusoshi a jikin hannayen shi kenan as-salib anan bi ma'ana al-maslub ma'ana wanda aka tsire su a iya da awar su to cewa annabi Isa an kashe shi Ubangiji ta'ala ya karyatar da su da nassi na Al-Qur'an cewa annabi Isa ba a kashe shi ba kuma ba a tsire shi ba kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وبنجي تعالى يجي يهودا ومن سيني مس البركه السبب فدرسوا ده سكي تشوا للي مو من كشي المسيح شيني عيسى دم مريم mai bayani a baya ubangiji ta'ala shine ya masa wannan lakabi cewa sunansa al-masihu kamar yadda ya faɗa a cikin suratu ali imran ismuhu al-masihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin sunan dan da Allah ya ba maryam sunan shi al-masihu don haka mu ne muka fi dacewa a ce mana al-masihiyun saboda mu mun gaskata annabi isa alaihi salam ya bada labarin cewa akwai cikamakin manzanni da zai zo yace sunan wannan manzo na karshen zamani Ahmad amma duk wanda bai musulunta ba ya gaskata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba annabi Isa kuma ba annabi Isa ba shi don haka in ka ce masa al-masihu wannan ka darjanta shi ka sharrafa shi iya abin da ya dace ka kiraye shi shine nasara ka ce masa nasrani kamar yadda su ne suka rada ma kansu wannan suna wa minan ladina qalu inna nasara akadna misaqahum fa nasu hadhan mimma dhukiru li da can fada salatajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu alyahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara suka ce mu mu ne nasarawa dan haka shine ubangiji ta'ala yace mun la'anci yahudu a sababin fadar su da suka ce mun kashe annabi Isa dan Maryam ubangiji ta'ala yace wa ma qataluhu basu kashe shi ba wa ma salabuhu basu tsire shi ba walakin shubbiha lahum sani dai an kamanta musu wani nasu da annabi Isa suka kama suka kashe suna tsammanin cewa annabi Isa ne mun yi bayani lokacin da yahudawa suka zo suka zagaye gidan da annabi Isa yake wani shaydani la'antacce daga cikin su sai ya kutsa kai domin ya kwankwalo annabi Isa alaihi salam su gama da shi shigar sa ke da wuya ubangiji ta'ala sai ya turo mala'ika ya dauke annabi Isa alaihi salam aka tafi sama da shi shi kuma wannan da ya kutsa kai cikin gidan Allah sai ya jefa masa kamanni na annabi Isa dari saman dari yana fitowa sai yake fada ma jama'a sa ai ban gansa ba suka ce a to ba ga ka ba suka gama da shi suka kashe shi suka tsire shi su a iya tunanin su annabi Isa ne ubangiji ta'ala ku yace basu kashe annabi Isa basu tsire shi ba sune dai an kamanta musu dan uwansu da annabi Isa sun kama sun kashe sun tsire a zatan su cewa annabi Isa ne ubangiji ta'ala sai yace wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min lalle waɗanda suka yi sabani game da annabi Isa suna cikin kokonto game da cewa an kashe shi ko ba kashe shi ubangiji ta'ala yace malakum bihi min ilmin illa tibaa Allah ba su da wani ilimi game da al'amarin annabi Isa kawai sai dai biyar zato ubangiji ta'ala yace wa ma qataluhu yaqina akan tabbas ba su kashe shi ba bar rafa'ahu Allahu ilayhi bar dai ubangiji ta'ala ya daukaka shi zuwa gare shi wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da daukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa cai bar rafa'ahu Allahu ilayhi radiye ubangiji ta'ala ya daukaka annabi Isa zuwa gare shi sai ce wa kana Allahu azizan hakima ubangiji ta'ala ya kasance magwayi ne kasaitacce ne shike sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayar sa hakiman kuma ma'abucin hikima ne baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi to dan haka kenan wannan shine asali da ake suke yin wannan kurwa wai annabi Isa ne ubangiji ta'ala ku yace basu kashe shi ba su tsire shi ba to shine a karkashin wannan babi malam sai ya zo mana da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yushiku an yanzina fikum ibnu maryam hakaman muksidan yaqtulu al-khinzira yaksiru as-saliba ويقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال مزعل صلى الله عليه وسلم يقول يا كسنة إيسا أم مريم يسوكو أجكين يقول إن سوكو ورع النبي إيسا علامة جيدك أجكين على مؤمنة الكيامة مزعل صلى الله عليه وسلم ياي بياني بياني ميغمسر واغمد داو ورع النبي إيسا عليه السلام a ranar Juma'a da yamma annabi Isa zai sauka a tsakanin mala'iku guda biyu a cikin farin gilgije kuma zai sauka a nan wani wannan wata kofa da ake kiranta Babulud Babulud tana cikin Palestine annabi Isa zai sauka kan wata hasumiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bayani a cikin hadisi ingantattu to a lokacin nan annabi Isa idan ya sauka manzon Allah ya ce zai karya duk wata kurwa annabi Isa zai karya ta sannan abu na biyu zai kashe aladu duk wani alade annabi Isa sai ya gama da shi saboda alade guba ne da a garin nan ma a wata unguwa can akwai arna suna kiwon shi har ma unguwar gurin ana kiran shi gidan aladu annabi Isa zai kashe aladu sannan abu na uku annabi Isa zai sanar yadda jizya shine karo ba maganar karo ga duk wani kafiri kawai dole sai dai musulunci in ma ka karbi musulunci ko kuma kai ya je kasa amma ba maganar cewa kai ba kitabe ne ko ba yahudi ne a barka akan addinin ka ka ringa bada jizya a'a annabi Isa baya karban jizya kawai in ma ka musulunta ko kuma kai ya je kasa sannan kuma annabi Isa wato zai fito da duk wata dukiya za a fito da ita a ringa kurarar da ita cikin jama'a dukiya za ta yawaita ko ina Annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa har sai ya kai wato daidai da mutum dai baya karba iya abin da yake tsare ma mawadaci gaba abin da yake tunani abin da yake jefa shi damuwa wai wa za a samu ya karbi sadakar shi mutum zai dauko zinare tarin zinare mai yawa ya kewaya ya kiwoyo dole ya dawo gida ya aje ba zai samu wanda zai karba zai je ya dungura ma wani sai ya ce inda jiya ne ka zo min da ita da na karba ni yau bana bukata ni ma mawadaci to dan haka kasancewar wannan hadisi yana nuna cewa duk wata kurwa ba ta halatta an gane ku saboda shi'ar ne alama ce ta addinin su ta maguzanci a matsayin ka na musulmi baya halatta kuma mun yi bayani hadisi ne ingantacce Aisha take fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa duk abin da yaga yayi kama da kurwa to manzon Allah yake yin kokarin canza shi sai ya rikida shi inna karyawa ne ya karya inna gogewa ne ya goge kuma mun yi bayani cewa don haka wannan kuma baya nuna cewa a yau kafirai waɗanda suke ahlul zimma ma'abuta alƙawari waɗanda aka yi yarjejeniya tsakaninsu da musulmi cewa su zo su zauna wato su ci gaba da addininsu a matsayin za su ringa ba da karo ga musulmi a dora musu dokoki to waɗannan matukar ba su hutu ba da kurwakinsu suka ringa bayyana wato baya halatta musulmi ya iske su ya je ya taɓa kayansu a kan dokokin da aka dora musu in dai ba su karya doka ba to ba magana za ta ba su amma duk wasu arna waɗanda ake kiransu al-muharibi waɗanda babu alƙawari tsakaninsu da musulmi to wannan ana iya karya kurwakinsu duk inda aka gani don haka dai a taƙaice kurwa daga des ta yi kama da ni ta yi kama da wannan kurwa ta ‘yan mushan kawai iya abinda aka mata wani babban kai ne aka mata da wani babban ciki takan iya yi da wannan tsakiyar takan iya yiwa kawai wato canza wata fuska ce aka yi kuma wannan abubuwa ne waɗanda suke na maguzanci ba su dace ga musulmi ba kwata-kwata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun karanta gabar da malam ke faɗa cewa wani sami ahla kiblatina musulmina mu'minina ma damu bima ja'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutarifina walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin wala naqudu fillahi wala numari fi dinillahi kan wannan gaba muka tsaya a darasi da ya gabata kuma bayani ya gabata akan su a takaice shine malam ke cewa wani sami ahla kiblatina musulmina mu'minina yace ma'abuta alqiblarmu me yake nihi da ma'abuta alqiblarmu ma'ana duk wanda ke da awar musulunci wanda ke cewa shi musulmi ne yana fuskantar alqibla na sallah kamar yanda sauran musulmi suke yi to koda ya kasance daga cikin ahlul ahwa ma'abuta son zuciya masu bin ra'ayi su ajje alqur'ani da sunna aw min ahlil ma'asi ko kuma daga cikin ma'abuta saban Allah waɗanda ba dare ba rana banda saban Allah ba aikin da suka sa gaba malam yace to irin waɗannan mu a aqidar mu ta ahlus sunna wal jama'a muna ambatan su cewa musulmi ne mu'minai ne wannan san zuciyarsu da suke da saban Allah da suke wannan bai fitar da su daga cikin musulunci shine malam yace ma damu bi ma ja'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutarifi matukar suna furci suna tabbatarwa game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi an gane ko matukar suna furci game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun tabbata cewa gaskiya ne shine sai yace walahu bima bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqi sannan kuma matukar suna gasgatawa game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ba da labari to mu a aqidar ahlus sunna wal jama'a matsayin musulmi suke mu'minai suke saban Allah baya fitar da mutum daga cikin addini matukar bai hada ta wannan aiki kamar yadda karin bayani zai zo haka waɗanda suke ahlul ahwa masoya zuciya sune al-mutakallimun irin su al-mu'tazila irin su al-kullabiyya irin su al-asha'ira waɗanda suka karkace ma aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita aqidar ahlus sunna wal jama'a waɗannan ba za ka kafirtar da su za ka ambace su cewa musulmi ne masu laifi amma al-jahmiyya waɗannan malamai sun kafirtar da su an gane ko sun kafirtar da su kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba domin sun kore ma ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wasu sifofinsa da ya siffanta kansa da shi da duk wasu sunayensa da ya ambaci kansa da su da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da shi da abinda ya ambace shi gaba ɗaya sun kore masa wannan dalili akan wannan gaba shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man salla salatana manzon Allah yace duk wanda yayi salla irin sallar mu kaga anan kenan me zamu fahimta a matsayin ka na mumini mai hankali mai tsinkayen nesa dole kayi kokarin kwatanta salla irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yace man salla salatana duk wanda yayi salla irin sallar mu wastaqbala qiblatana ya fuskanci alqiblar mu wa akala dhabihatana ya ci yankan mu fa huwa muslim manzo Allah yace shine musulmi wannan shine musulmi a karkashin da yace man salla salatana duk wanda ya sallaci irin sallar mu wani hukunci zaka dauka akan wato entity ne waɗanda suka ƙaryatar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane sun fita daga cikin musulunci tuntuni kamar yadda ƙarin bayani zai zo domin sallar su ba irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce sannan kuma yace wastaqbala qiblatana ya fuskanci alqiblar wannan fa duk sharida ne farko ya zamanto sallar ka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu ya zamanto kana fuskantar alƙibla wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fuskanta ita ce Ka'aba abu na uku sharadi na uku yace wa akala dhabihatana kuma ya zamanto yana cin yankan musulmi manzon Allah yace fa huwa muslim wannan shine musulmi manzon Allah yace lahu ma lana ya cancanci duk abinda muka cancanta ma'ana duk abinda musulmi yake da haƙƙi a cikin sa to shi ma yana da haƙƙi wa alaihi ma alaina duk abin da yake kan musulmi na hakukuwa na dukoki to shi ma yana kansa to shine wannan dalilin da malam yake cewa wa nusammi ahla qiblatina muslimina mu'minina ma abuta alqiblar mu malam yace muna ambatan su musulmi ne mu'minai ne sharqi yace ma damu bi ma sha'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutarfi matukar suna furci game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shin menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna hasan da husaini ne ba sa rabuwa an gane ku duk wanda yace shi alqur'ani kadai zai bi ba zai ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka bin shi ga alqur'ani wannan ba zai wadatar da shi ba zai amfana da shi a gobe kiyama haka wanda yace ga sunna zai bi kadai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan shi da alqur'ani to shi ma Allah ba zai karba masa ba dole sai ka hada su domin shi alqur'ani littafi ne na Allah wanda ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi sannan ya kallafa masa yama al'umma bayani game da abin da alqur'ani ya kunsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala allahum yatafakkaru ubangiji ta'ala yace mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani dan ka bayyana ma jama'a abinda alqur'ani ya kunsa kuma dan su galgadu su kadaita ubangijin su a cikin dan su yi tunani su kadaita ubangijin su a cikin ibada don haka malamai suka ce ita sunna ita take hukunci akan alqur'ani ma'ana take bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa don haka ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani ka gane shi sai ka koma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka duk wanda yayi musu game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na sunna alqur'ani da sunna to wannan matsayinsa kafiri ne babban kablasir ya tabbata akan sa don haka malam yayi wannan sharadi yace ma damu bi ma sha'a bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallama mutarifin matukar suna furci suna tabbatarwa game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kenan na alqur'ani da sunna walahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina kuma matukar suna gaskatawa da duk abinda manzon Allah ya faɗa ya bada labari mun bayyanci wannan gaba sannan sai ya ce wala naqudu fillahi, yace ba za mu kutsa ba wato game da zatin Allah, mu faɗi wata faɗa mu jingina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai faɗa ba, haka abinda manzansa bai faɗa ba, ka ambaci Allah da abinda bai ambaci kansa, ko ka siffanta shi da siffar da bai siffanta kansa da ita, kuma wanda manzon shi bai siffanta shi ba. An gane ku? Wannan shi ne ake kira al-khawdu fi ayatillahi, kutsawa game da ayoyin Allah. Ya zamanto mutum yana kirkirar faɗa ya jingina ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba tare da ilimi ba, laifi ne babba daga cikin manyan laifuka, domin Allah ya haɗa shi da shirka abu ɗaya. Ubangiji ta'ala ke cewa qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulthana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ash-shahid wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu. Allah ya haramta muku ku kirkiri wata fada ku jingina ma Ubangijinku abinda ba ku da sani game da shi. Haka can a cikin suratul Isra yace mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Don haka kutsawa game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kafirci ne. Ubangiji ta'ala ya halimu game da haka, ba ma mu kutsa ba, wanda yake kutsawa cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala don izgidi da ba a baya halatta ka zauna da shi. Idan ku ka zauna da shi to ka zan kun zama daya. Kamar yanda a can cikin suratul Nisa Ubangiji ta'ala ke faɗa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqulu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idzan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ubangiji ta'ala ke cewa tabbas Ubangijinku ya saukar muku fil kitabi, a cikin wannan littafi da manzonku ya zo da shi shine alqur'ani. An idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, idan kuka ji wasu wato suna kafirce ma ayoyin Allah, suna izgili da ba'a da waɗannan ayoyi, Ubangiji ta'ala ya ce fala taqudu ma'ahum, kar ku zauna da su hatta yakhudu fi hadithin ghayri, sai sun canza sheka sun koma wani zance na daban. Ubangiji ta'ala ya ce innakum idzan mithluhum, in har kuka ci gaba da zama da su alhali ana izgili da ayoyin Allah ana kafirce musu, Ubangiji ta'ala ya ce ku da su duk daya ba bambanci, domin ka'ida yarda da kafirci kafirci ne. An gane ku? Duk wanda ya yarda da kafirci to shi ma ya kafirta. Shi ne Allah ya ce innakum idzan mithluhum, lalle ku in har ba ku tashi ba da ku da su Ubangiji ta'ala ya ce duk daya. Sai ce lalle Ubangiji ta'ala in kiyama ta yi mai tattara kafirai da munafikai gaba ɗaya ne a cikin wutar jahannama, ba wanda zai kauce mata, wala yajiduna anha mahisa. Haka a cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala na faɗa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin wala 'alal ladhina yattaquna min hisabihim min shay walakin dhikra la'allahum yattaqun. Ubangiji ta'ala ke cewa idan kaga mutanen da suke kutsawa game da ayoyin wajen izgili da ba'a, waɗanda suke kafirce ma ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala, Ubangiji ta'ala yace fala taq'ud ma'ahum fala wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, Ubangiji ta'ala ya ce fa'arid anhu, kauda kai ka rabu da su, ka kauda musu kai ka tashi ka bar wurin ka manta da su, kamar da su tamkar an shuka dussa, fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri, sai sun kai sun kutsa cikin wani zance na daban, sun bar wancan zance na izgili da ayoyin Allah. Sai ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu, in har shaytani ya mantar da kai tashi gabarin su, to duk lokacin da ka tuna Ubangiji ta'ala ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taqud ba'da dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin, bayan tunawa Ubangiji ta'ala ya ce kar ka ci gaba da zama da waɗanda suke azzalimi, su ne masu izgili da ayoyin Allah. Don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a shine malam ya ce wala naqulu billahi, ba ma kutsawa game da zatin Allah. An gane ku, don haka Imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa yake cewa la yanbaghi li ahadin an yamtika fi zati Allah bi shay bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsa. Yace baya dacewa, baya halatta ga mutum wato ya furci game da zatin Allah da wani abu, ya faɗi wata faɗa ya jingina ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Alhali kuma baya da ilimi akan wannan faɗa ta shi. Malai al-Imam Abu Hanifa yace bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsa, kawai iya abin da yake kansa ya siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala da abin da ya siffanta kansa da shi a cikin Al-Qur'ani da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi na sifofi a cikin sunna ingantacciya. Sannan haka malam sai yake cewa wala numari fi dinillahi, kuma mu a aqidar mu ahlus sunna wal jamaa malam yace ba ma gaddama wato a game da addinin Allah, ba ma gaddama mu yi jayayya da mutanen da suke kan gaskiya ta hanyar mu jefa musu shubha game da addinin Allah. Sai ka samu wanda dabi'ar shi kawai shi dai a yi ta gardama, ya zo ya jeho wata shubha a yi ta jayayya, to wannan ya saba ma aqidar ahlus sunna wal jama'a. In dai gaskiya ce, to mumini ba a san shi ba da yin jayayya game da gaskiya. Game da gaskiya, dabi'ar mumini da al'adarsa shi ne miƙa wuya da ji da bi, ya zamanto raƙumi da akala, sawa'an ya fahimci hikima ko bai fahimci hikima ba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul Nur, Ubangiji ta'ala na cewa innamal mu'minuna alladhina amanu, ko kuma fadarsa da yake cewa ayar ta kwanta mana can cikin suratul Nur, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ita ce wannan aya. Ubangiji ta'ala ya ce ku san da cewa kadai faɗar muminai in an kiraye su zuwa ga Allah da manzansa, an ce ga abinda Allah ya faɗa, ga abinda manzansa ya faɗa, an ya kulu sami'na wa ata'na, shine kawai iya faɗar su cewa mun ji mun bi, wannan shine faɗa ta mumini. In dai aka ce Allah ya faɗa ko manzansa ya faɗa, to ba maganar gardama, zai ce ya yarda, ya amince dari saman dari, ya ne kawuya, sawa'an ya fahimci hikima ko bai fahimci hikimar ba. Da haka shi ne malam ya ce wala numari fi dinillah, ya ce mu ahlus sunna wal jama'a a aqidarmu malam ya ce ba ma gaddama game da addinin Allah. Lafazin numari an ciro shi ne daga almira, idan aka ce almira wato shi ne gaddama, saboda wato illolin da suke kasancewa game da duk wanda yake gardama game da addinin Allah, ya ringa gardama da abinda yake gaskiya. To abubuwa uku sukan biyo baya. Abu na farko, yana kira ne zuwa ƙarya, cewa a saki gaskiya a kama ƙarya. Ko da bai faɗa ba bi lisanil qawl, to bi lisanil lahal, tamkar yana kira ne cewa ku saki gaskiya ku kama ƙarya. Abu na biyu, sannan kuma yana famar sai ya rikita tsakanin gaskiya da ƙarya, mutane su kasa bambantawa, don haka yake jefa shubha. Abu na uku kuma famar shi, ƙarshen gurin shi shine ruguza addinin musulunci. Ruguza addinin musulunci shine ƙarshen gurinsa, duk mutumin da yake gardama game da addinin Allah. Za mu tashi wannan gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل الكبلة بذنب ما لم يستهله ولا نقول لا يدر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ما لم الله يجكنسا كيف أتشي و ولا نجادل في القرآن ما لم يتشي مو أكيدر مباما جايا غمد القرآن. In dai Al-Qur'ani ya faɗa abu, to ba ma jayayya, mun yarda mun amince sako ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya aiko mana ta hanyar manzon shi da ya tuzo. Lafazin nujadil an ciro shi ne daga aljidal. Idan aka ce jidal wato gardama shine ai kalima ce arabiya aka hausantar da ita, ai ana faɗa ana cewa wani sai tsananin jidali, ma'ana gardama da jayayya. Shine yace wala nujadil, yace mu ahlus sunna wal jama'a ba ma jayayya game da alqur'ani, duk abinda alqur'ani ya faɗa mun yarda mun amince. Sako ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa da shi domin sababin abin da yake kai mutum ya ringa jayayya game da alqur'ani, wato shine wahayi na shaytani, wasiwasin da yake jefawa a cikin zuciyar bawa, shi yake kai mutum ya ringa gardama yana jayayya game da alqur'ani. Mushrikan farko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayar da cewa baya halatta duk wani abin yanka a ci wanda Allah ya halatta cin shi, sai an ambaci sunan Allah akan yankan shi, sai kai bismillah in zaka yanka abu sannan ya halatta a ci. To su kuma sai suke jefa wata shubha ga mu'minai, suke cewa to ai yankan Allah yafi yankan mutum, abinda ya mutu mushi ai shine yafi dacewa a ci game da abinda kai ne ka yanka. Ubangiji ta'ala sai yake faɗa mana fa kulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'mini wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma qurirtum ilai wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairihi inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadi wa dharu zahira al ismi wa batina إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونجي تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه يا كوباينا مؤمنين كتشي game da duk abin da aka ambaci sunana akan yankansa, in kuntum bi ayatihi mu'mini, in har kun kasance masu yin imani masu gaskatawa da ayoyin Ubangijin. Sai ya ce wa malakum alla ta'kulu mimma zukirasmullahi alayhi, ni ya same ku da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akan yankansa. Wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, bayan Ubangijin ku ya muku bayani daki daki game da abin da ya haramta muku. Ya faɗa can hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sab'u illa ma zakkaytum wama zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil adla. Allah ya bayyana mana nau'i goma na dabobi a wannan aya cewa baya halatta a ci. Shine yace wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, tuntunin Ubangijinku ya muku bayani daki daki game da abin da ya haramta muku. Illa ma qurirtum ilai, sai dai abin da aka fakar da ku zuwa gare shi. Mutum yana cikin halin bulaguro, guzurinsa ya kare, yana jin tsoron yunwa za ta halakar da shi idan ya samu mushe yakan iya ci. Sai ya ce wa inna katsira, lalle da yawa daga cikinsu, Ubangiji ta'ala ya ce la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilm, lalle sukan kautar da wasu jama'a ga barin tafarkin Allah ba tare da ilimi ba. Sai ya ce inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, lalle Ubangijinka shi yafi kowa sani game da ƴan ta'adda masu ƙetare iyakarsa. Sai ya ce wa dharu zahira al ismi wa batina, Ubangiji ta'ala ya ce ku bar mabayyanin zunubi da koyayyensa. Ubangiji ta'ala ya ce ku mu'minai duk wani zunubi da wanda yake bayyane da wanda yake koyo, Ubangiji ta'ala ya ce ku bar shi ku kaurace masa. Sai ya ce innal ladhina yaksibuna al-ithma, lalle waɗanda suke aikata ayyuka na zunubi, sayuji zauna bima kanu yaqtarifun, Ubangiji ta'ala ya ce in kiyama ta yi da sannu za a sakauta musu game da duk abin da suka kasance suna aikatawa na zunubi. Sai ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, kar ku sake ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah akan yankan shi. duk abinda ba a ambaci sunan Allah akan yankan shi Allah yace karkuci sai yace wa innahu lafisq cin yankan da aka yi ba tare da sunan Allah wannan fasikanci ne rashin da'a ne ga Ubangiji sai yace wa inna shayatina yace ku san da cewa lalle shaydanu la yuhuna ila awliya'ihim su suke yi wahayi izuwa masoyansu waɗanda suka jibinci lamarinsu liyujadilukum dan su yi jayayya da ku su ne suke musu wannan wahayi ni ake nihi da wahayi shi ne wasiwasi shaidani sai ya zo ya kawata ma mutum abinda Allah ya haramta shi ya kawata musu cewa wai cin mushe ya fi abinda mutum ya yanka saboda shi mushe wai yankan Allah ne kenan abinda ka yanka da hannunka shi ne musu a wajensu to kaga anan me za mu iya fahimta ashe sababin jayayya game da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wahayi ne na shaitani shi ne yake jefa ma bawa irin wannan wasiwasi sai ya kai mutum zuwa jayayya da ayoyin Al-Qur'ani haka Ubangiji ta'ala ya faɗa game da cewa shaitani shi ne sababi game da jayayya game da ayoyin Allah kamar yadda yake can cikin suratul anbiya wannan suratul hajji Ubangiji ta'ala yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir Ubangiji ta'ala ce daga cikin mutane akwai wanda ke jayayya game da Allah wanda ke jayayya game da ayoyin Allah ba tare da wani ilimi ba haka kawai ra'ayi ne da san zuciya yi ta jayayya yi ta garama wayattabi kulla shaytanin marid Ubangiji ta'ala yace yana biyar dukkan wani shaytani mai saurin kai game da wannan jayayya da yake Ubangiji ta'ala yace kutiba shi ko an riga an hukunta annahu lalle al'amarin man tawallahu duk wanda ya jibinci lamarin shaytani ya masa da'a to fa annahu yudilluhu shaytani zai kautar da shi ga barin tafarki madaidaici wayahdihi zai saita shi ila azabis sa'ir zuwa azabar wuta mai kula duk wanda ya bi shaytani to zai kautar da shi gabarin tafarki madaidaici sannan sai ya saita shi zuwa hanyar da za ta kai shi zuwa azabar wuta mai kula a gobe kiyama haka a wannan sura Ubangiji ta'ala ya koma faɗa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thaniya irdifi liyudilla an sabilillah lahu fid dunya khizi wa nuziquhu yawmal qiyamati azabal harir dhalika bima qaddamat yadaka wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid to haka a cikin suratul ghafir Ubangiji ta'ala yana nuna mana sakamakon duk wanda ke jayayya game da ayoyinsa na Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala ya tanada masa mummunar azaba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa Innal ladhina yujadiluna fi ayati Allahi bighairi sulthanin atahum kabura maqtan inda Allahi wa inda alladhina amanu kadhalika yatubu Allahu ala kulli kalbi mutakabbirin jabbar a cikin suratul ghafir Ubangiji ta'ala ke cewa lalle waɗanda suke jayayya suke gardama game da ayoyin Allah ba tare da wata hujja ba da ta zo musu Ubangiji ta'ala yace kabura maqatan inda Allah wannan gardama da suke da jayayya suke ta girmama wato a matsayin abin ki abin kyama abun Allah da bun bayin sa mubinai sai yace kazalika kamar yanda Allah ya kulle zukatansu haka Allah yake kulle zuciyar dukkan wani mai girman kai wanda yake mai tsaurin kai Allah yakan kulle zuciyarsa kafircin da yake ciki ba zai fita kuma imani ba zai shiga sakamakon mutumin da ya fahimci gaskiya ya karkace mata to Ubangiji ta'ala ya karfe zuciyar walamma zagu azagallahu qulubahum haka ya koma faɗa a cikin wannan sura innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sulthanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billahi innahu huwas samiul basir innahu huwas samiul basir Ubangiji ta'ala ke faɗa lalle waɗanda suke jayayya suke gardama game da ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu Ubangiji ta'ala ya ce in fi sudurihim illa kibr ba abin da ke cikin zukatansu kawai face girman kai girman kai ne da nuna isa da jiji da kai ya mamaye zukatansu in fi sudurihim illa kibr ba abinda ke cikin zukatansu Ubangiji Ta'ala ya ce face girman kai sai ya ce mahum bibalighi Ubangiji Ta'ala ya ce kuma da girman kansu wato mahum bibalighi har abada ba za su kai abinda zai cancanta musu yin girman kai dan adam ina yake da abinda zai yi girman kai ka san shi kake fa gajiyayye kake baka isa baka kulla ma kanka wata tsiya janyo amfani ko ije tsanani ko yaye shi to girman kan me za kai shine yace mahum bibalighi har abada ba za su kai abinda zai cancanta musu yin girman kai domin ba su isa ba Ubangiji Ta'ala yace fasta izbillah ka nemi tsari da Ubangijinka game da gardama game da ayoyinsa domin Ubangiji Ta'ala mai matukar ji ne game da duk abinda bayinsa suka faɗa suke faɗa sannan kuma mai gani ne game da duk inda suke Ubangiji Ta'ala yana ganin su kuma yana sanar da su haka ya koma faɗa alamtara ilal ladina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun alladina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun sai ce idhil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fil nari yusjarun ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين سيأتي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ونجي تعالى يأتي alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayati llah shin baka gaba wadanda suke jayayya game da ayoyin Allah anna yusrafuna yanda ake juyar da su gaban gaskiya sai ce alladina yujadiluna alladina kazzabu bil kitabi sune wadanda suka karyatar da littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana suka karyatar da abinda muka aiko manzannin mu da shi Ubangiji Ta'ala yace fa saufa ya lamuna da sannu za su yi sanin karshen al'amuransu izil aglalu lokacin da kukumma an gane ko lafazin aglal jam'i ne na algul idan aka ce algul shine wato kukuni sarka da ake sanya ma fursuna a wuya a hada hannu a dauri shine ake kira da kukuni kenan a hada hannu zuwa wuya sannan a dauri a cikin sarka shine yace fa hiya ilal azkani fa hum kumahu shine yace idzal aglalu fi a'naqihi ka tuna lokacin da kukumma ke kasancewa a cikin muyayansu wassalasilu da sarka Ubangiji Ta'ala yace yusahabuna ana jans fil hamimi a cikin ruwan zahi kuma fil nari yusjaru sannan kuma a ƙarshe a cikin mutar jahannama za a kona su kuma kila lahum sannan sai a faɗa musu dan yi musu Allah wadai ace musu aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina abinda kuwa kasance kuna shirka kuna bauta ma koma bayan Allah qalu dallu anna sai su ce ai sun fake daga mu ai mu ba ma ganin su qalu dallu anna sai ya ce kazalika yudillu llahu alkafirin kamar yanda Allah ya qalu dallu anna ballam nakunna du min qablu shay'a sai su ce ai mu gabanin haka ai ba mu zamanto ba muna bauta ma wani abu can daban Allah shi muke bauta ma kariya ce su kai kamar yanda Allah ya fada a can yake cewa a can cikin suratul an'am Ubangiji Ta'ala yana fada walau tara izuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ko kuma can da yake cewa wannan illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki unzur kayfa kadhabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftaru da yace wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladina kuntum tazumun thumma lam takul lahum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki rantsuwa za su yi da Allah cewa ai su ba sa shirka kariya ce su to shine suke cewa ballam na kunna dugo min qablu shay'a ai gabanin haka mu ba mu zamanto ba muna bauta ma wani abu sai ya ce kazalika kamar yanda Allah ya batar da su yudillullahul kafirin haka Allah yake batar da duk waɗanda suka kafirce masa sai ya ce zalikum wannan azaba da Allah ya cancanta musu zalikum wannan azaba da Allah ya cancanta muku bima kuntum tafrahuna fil ardi a sababin abinda kuka kasance kuna farin ciki na girman kai a ban kasa wabi ma kuntum tamrahun da takamar da kuke da jiji da kanda kuke shine ya janyo muku wannan mummunar makoma a yau ubangiji ta'ala sai ya ce da mala'ikun sai ya ce da su kudu abwaaba jahannama ku shiga wutar jahannama cikin ta zaku dawama falabisa maswal mutakabbirin ubangiji ta'ala sai ya ce tirda Allah wadai game da makomar wato masu girman kai an gane ku a ce wutar jahannama ita ce makomar mutum wani iyazu billahi makoma tayi muni